بسم الله الرحمن الرحيم. ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا يا مسلمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai, shi ne ya haɗa mu a wannan masallaci mai tarin albarka, babban masallacin Juma'a na nan cikin garin Dutsen jihar Jigawa a wannan yammaci na Litinin, yau 13 ga watan Ramadan, hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina 1447, wanda ya dace da 2 ga watan 3 miladiya 2026. Muna cikin suratul Rahman, sura ta 55, a jerin surorin Alkur'ani daga suratul Fatiha. Wannan aya wacce aka karanta ta 46 an karanta ta ajiya, mun soma bayani lokaci yayi mana halinsa. Allah subhanahu wa ta'ala yace wa liman khafa maqama rabbihi jannatan, ga duk wanda ya ji tsoron tsayuwa gaba ga mahaliccinsa gobe alkiyama, to yana da aljannatai guda 2. فبأي آلاء ربكما تكذبان, da wanne ne daga cikin manyan ni'imomin Ubangijin ku kuke karyatawa ya ku jinsin mutane da aljanu, zawata afnan bishiyoyin cikin aljanna ma'abutan rassa ne, فبأي آلاء ربكما تكذبان, da wanne ne daga cikin manyan ni'imomin Ubangijin ku kuke karyatawa, fihima aynani tajriyan, a cikin su akwai idanuwan ruwa guda 2 da suke gudana, fabi ayi ala'i rabbikuma tukadiban, da wanne ne daga cikin ni'imomin Ubangijin ku kuke karyatawa, fihima min kulli fakiratin zawjan, a cikin su akwai dukkan dangogin kayan marmari nau'i 2, fabi ayi ala'i rabbikuma tukadiban, da wanne ne daga cikin manyan ni'imomin Ubangijin ku kuke karyatawa. Kamar yadda muka ambata a jiya, al'adan Alkur'ani ce idan aka ambaci bishara da farko a ambaci narko daga baya, ko kuma idan aka soma da narko a biyo baya da bishara, domin tabbatar da wannan sifa ta Alkur'ani, bashiran wa nadhira. Alkur'ani mai albishir ne kuma mai jan kunne ne da gargadi. Bayan an yi bayanin yan wuta da sifofinsu da irin narko da yake kansu, a'azana Allahu ajarana, to Allah subhanahu wa ta'ala sai ya ambaci yan aljanna. Yace wa liman khafa maqama rabbihi jannatan, ga dukkan wanda yaji tsoron tsayawa gaba ga Allah to akwai aljannatai guda biyu ibnu ashur yake ta wannan lamun lamut tamlik ne ma'ana Allah zai mallaka ma duk wanda yaji tsoron sa aljannatai guda biyu ibnu usaymin rahimahullahu ta'ala yace jin tsoron Allah zai lizimta wa mutum abubuwa guda biyu na farko sakankancewa da cewa zai tsaya gaba ga Allah gobe alkiyama jin tsoron Allah zai gadar wa mutum da wannan domin duk abin da baka tunanin haduwa da shi ko saduwa da shi ta kowane hali ba zai zama kana jin tsoron sa ba to amma kasancewar Allah subhanahu wata'ala ya faɗa mana a cikin ayoyi daban-daban cewa za mu haɗu da shi wattaqullaha wa'lamu annakum mulaquhu ji tsoron Allah kuma ku tabbatar da cewa ku masu haɗuwa da shi ne wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudhlamun Allah yake cewa ku ji tsoron wani wanda za a mayar da ku a cikinsa zuwa ga Allah kuma za a cika wa duk wata rai abinda ta aikata ba tare da an tauye ta ko an zalunce ta ba to irin waɗannan ayoyin da makamantansu suna nuna mana lallai komawa ga Allah abu ne wanda ba makawa dole sai an haɗu da Allah gobe alkiyama kuma kamar yadda na yi bayani ko da a rayuwar duniya ne duk wani wanda ya kyautata maka ya mutunta ka ya yi maka ni'imomi da yawa wanda kai ma ba za ka iya lissafawa ba ya zama ya shata wani lokaci da wata rana da wani wuri da cewa za ku haɗu a nan kuma akwai abubuwan da bai so a zo masa da su akwai kuma abubuwan da yake so a zo da su to a matsayinka na mai tunani mai sanin ya kamata to za ka yi ƙoƙari ga cewa duk abin da ba a so ka je da shi ka kauce ba ka je da shi ba kuma abin da ake so ka je da shi gwargwadon iyawarka to za ka yi ƙoƙari ka je da wannan abun ya ce to wannan shi ne daga cikin abin da zai zama wato ainihin ya lizimta mutum abu na biyu zai lizimta mutum aiki wanda an nufin wannan aikin zai sa ya samu daraja kenan a wajen Allah subhanahu wataala da kuma kauce ma abin da Allah subhanahu wataala ya hana to mun yi bayani malaman tafsiri sun ce wannan maqama rabbihi sun yi mata fassara biyu ko dai ya ji tsoron tsayawa gaba ga Allah tunda ya san ba makawa ko kuma a'a ya ji tsoron wannan tsayuwa da Allah yake yi a cikin sha'anoninsa na yau da kullum ma'ana ya ga kwarjinin irin gatan da Allah yake masa da yadda shi kansa bai iya kataɓus sai abin da Allah ya yi ma'aiki alayhi salatu wassalam daga cikin addu'o'insa yana ta Allahumma la takilni ila nafsi tarfata aynin ya Allah kada ka dogara ni ga kaina ko da kyautawar ido ma'ana kyautawar ido da a ce Allah zai fita sha'anin mutum to ba zai kai labari ba to wanda yake maka wannan gata to ya kamata ka rufe jinin wannan aikin kaga girman wannan aikin ya zama kai kokari ka aikata umarninsa kuma ka ne sunci hane-hanensa to sai yake cewa wanda ya samu wannan sifa jannata yana da aljannatai guda biyu ibnu ashur rahimahullahu ta'ala a cikin tafsirin sa at-tahrir wa at-tanwir yace ko dai wannan tasniya da aka ce jannata aljannatai guda biyu ko dai ta zamo makasuda ce ita ake nufi ma'ana wanda ya ji tsoron Allah subhanahu wata'ala menene yake nuna tsoron Allah ga wani abu na sako karara fi mutanawilika gashi nan za ka iya kama abun za ka iya amfani da shi amma kash Allah ya haramta kuma ba gunda yake ganinka to amma tsoron Allah sai ya datse ka daga aikata wannan abun yanzu ku duba kissan ɗaya daga cikin mutane guda uku wanda kun sha jin malamai suna faɗa wanda iska ko ruwa yasa suka fake a wani kogon dutse kuma Allah ya jarrabe su wani dutse gangaro ya datse bakin kogon suka so su fita ba wanda zai iya turewa wannan dutse kun ga suka yanke shawara ta to kowanne yayi tawassuli ya tsanantu da wani abu da yake jin yayi don Allah ya zama Allah ya kalli wannan ya kuranye musu ya yaye musu abin da suke ciki to kun ga ɗaya daga cikin su daga cikin abin da ya tawassuli da shi yace ya Allah ka sani akwai yar baffana ita ce mafi soyuwar mutane a wajena duk yadda zai yi da dabaru da hikimomi ta bashi kanta ta kiyarda karshe yau da kullum talauci da fatara suka baibaye ta taje neman taimako duk inda za ta nemi taimako ya datse sai a nan wajen sa da tazo jami'i ta mata maganar sa ta baya ya yadda ya taimaka mata amma da wancan sharadi ta gabata da zabi shikenan tace ta bashi dama sai da ya shirya sosai sai tace to ka ji tsoron Allah kada ainihin ka cire zobe ba da ainihin hakkin sa ba yace Allah ka sani na ji tsoron ka na fasa kuma abinda ta neba na bata ga baki daya kaga wannan shine me shine tsananin tsoron Allah anan ba wani dan sanda ba wani jami'in tsaro ba wani wanda ya datse shi tsoron Allah ne ya datse shi shi yasa maiki sallallahu alaihi wasallama ya ambaci jinsin mutane guda bakwai wanda Allah yake inuwance su da inuwar saran da babu wata inuwa sai ta gobe alkiyama kaga daga ciki sai yake cewa da mutumin da wata mace mai matsayi da daraja ta neme shi su yi fasikanci ita ta nema ba shi ya nema ba kuma mai matsayi ce irin wanda kowa yake so sai ya ce inni akhafullah ni ina jin tsoron Allah ma'ana bai biye ta tata ba bai amsa wannan mummunar gayyata ta ta ba to Allah zai inuwance shi da inuwar sa gobe alkiyama sakamakon me sakamakon ya ji tsoron Allah to wannan shine abinda ake kira da jin tsoron Allah ka tsare dokar sa a inda ka iya keta wannan dokar amma idan kana jin tsoro ko duk an sa ma ido kana jin kunya wannan baka tabbata cewa dan Allah ka bari ba amma ya zamo tsoron Allah shine taka maka burki to wannan shine ya zamo abin yabo da jinjina to shine Ibn Ashur yake cewa ko dai tasniyar ake nufi ma'ana wannan wata aljanna ce wasu wato aljannatai ne guda biyu na musamman sakamakon wancan ko kuma a'a wannan tasniyar ba ita ake nufi ba kasara ake nufi domin a cikin alqur'ani akan ambaci tasniya amma ba tasniya ake nufi ba shi ya tafi akan cewa fadin Allah subhanahu wata'ala wa mimman hawlakum min al-a'rab munafiqun wa min ahli al-madina maradu 'ala an-nifaq la ta'lamuhum nahnu na'lamuhum sanu'adhibuhum marratayn to shi ya tafi wannan marratayn akan cewa azaba ce ninkin baninki sannan kuma ya isa shahadi da fadin Allah subhanahu wata'ala farji'il basara hal tara min futur thumma rji'il basara karratayn nan kaga ba karratayn tafni ake nufi ma ma'ana karra ba da karra shudi bayan shudi maimaici bayan maimaici je to irin wannan a larabci yana zuwa kaman mai niyyar haji ko umara da zai ce labbaik allahumma labbaik ko labbaika wa sa'adai kaga labbaika tasniya ce sa'adaika tasniya ce dawalaik tasniya ce to amma ba lafazin ake nufi ba kafara ake nufi yace to wala Allah jam'i ake nufi mai yawa amma sai aka yi mura'ati da alfawasil fawasil sune karshen ayoyi zaka ga cewa wani lokaci sura takan taho da amsa kowa iri daya yanzu mu dauki suratul haqa kaga ta kare da ta'un ta'un ku ha'un ha'un alhaqa malhaqa wa ma adraka malhaqa duk shi ne to da aka tafi fa amma man utiya kitabahu bi yamini fayaqulu ha umqra'u kitabiya. Kaga kitabi ne sai ka ce kitabiya, inni dhanantu anni mulaqin hisabiya. Kaga hisabi ne shi kuma wancan yace ya laitani lam uta kitabiya, kaga shi ma kitabi ne. Walam adri ma hisabiya, kaga shi ma hisabi ne. Amma sai aka ƙara haƙu sakat domin a daidaita ƙashin fawasil. To sai ibn ashuri yake tafi wala Allah ya zama nan ana nufin jam'i ne na aljannar da dukkan ma abinda zai biyo tasniya na aljannar da abubuwan da suke cikin ta. Ina fata ana ganewa. Allah subhanahu wataala shine mafi sani. To dai inda Allah yake cewa waliman khafa maqama rabbihi jannatan, sai ce fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, da wanne ne daga cikin manya-manya ni'imomin ubangijinku kuke karetawa ya ko jinsin mutane da aljanu? Sai ce zawata afnan, su wannan aljannatai ma'abota rassan bishiyoyi ne ko ma'abota dangogin ni'imomi ne. Wannan afnan malaman tafsiri sun yi sabani, jam'i ne na alfanan ko alfan. Idan muka ce jam'i na alfanan, alfananu shine al-aghsal, rassa kenan. Aljanna bishiyoyin ma'abota wasu rassa ne na musamman. To ai za mu ce in rassa ake nufi, duniya in dai bishiya ce tana da rassa ko? To kuma ya aka ambaci rassan, wato bishiyoyin aljanna aka ce suna da rassa, dama al-mutabadir ila dhihin, inda aka ce bishiya ce abinda zai darsu a ranka tana da ainihin rassa, bishiya tana da rassa. To sai aka ce a'a, wannan rassa ne na musamman. Aba ibn Abi Rabah kamar yadda ibn Kathir yake to a tafsirinsa cewa su rassan bishiyoyin aljanna kowanne reshe yana ɗauke da dangogin ƴaƴan bishiyoyi kala-kala wanda Allah kadai ya san iyakarsa. Yanzu ba za ka ga reshen goba ɗauke da ƴaƴan mangwaro ba, ko za a gani? Ba za a gani ba. Ko mangwaro reshensa ɗauke da ƴaƴan ayaba ko abarba ko goriba, ba za a gani ba. Duk wani reshe na wata bishiya to wannan ƴaƴan za ka gani. To amma shi rassan bishiyoyin aljanna kowanne yana ɗauke da kalolin ƴaƴan bishiyoyin da Allah kaɗai ya san iyakarsu. To shi kenan ya cancanta ambaci wannan reshe saboda reshe ne na musamman. Wasu suka ce jam'i ne na alfan, alfan shi ne al'anwa, wato dangogi. A nan sai zama zawata afnan, aljanna ko aljannatan nan ma'abota dangogin kalolin abubuwa ne na jin daɗi, kalolin abubuwa wanda rai yake so kuma wanda ɗan adam ba zai taɓa sanin su ba. Fiha ma la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Ibn Abbas yace duk abin da kaji Allah ya ambata a cikin aljanna mai sunan irin wani abu na duniya, to ka san suna ne kadai ya hada su. Misali an ce akwai inabi, akwai dabino, to suna kadai ya hada su, hanyar jirgi daban ta mota daban. Ai ko a duniya a iya samun mutane wanda wata sifa ta hada su, amma shatta ne ma bayin nasara wa surayya. A samu wani mutum a wata unguwa, wani dan tireda, dan bawan Allah, da jarinsa na 100,000 shine mai kudin unguwar tun da ba irinsa. Ya ta yi canji a ce a ku tafi kantin Alhaji Wani, in dai canji ne, ai shine mai kudi. To mai kudi ne in ka hada shi kuma da wanda zaka ce Bologna? Ai karshe ban ma zai kai dan daukar takalmin wancan Bologna ba. Wane shi ke da sai wanda suke masu dubunnan ɗaruruwa ko miliyoyi? To saboda haka duk abin da Allah ya ambata dai a aljanna, irin sunansa na duniya suna kadai ya hada su. To saboda haka a nan shi yasa wasu malamai suka ce ainihin rassa ake nufi, wasu suka ce dangogi. To kuma mun sha faɗa, ka'idar ita ce duk lokacin da aka sami fuska biyu ko uku ta fuskan ma'ana basu ci karo da juna ba sai mu ce to duk sun tabbata anan zamu ce aljanna bishiyoyin cikin ta ma'abota rassa ne na musamman sannan aljanna ma'abuciyar dangogin ni'imomi ne kala kala wanda Allah subhanahu wataala kadai ya sani to saboda haka sai Allah ya ce fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban da wanne ne daga cikin manyan manyan ni'imomi ubangijin ku kuke karetawa ya koje su aljanu da mutane sai ce fihi ma aynani tajriyan a cikin aljanna akwai wasu idanuwan ruwa guda biyu wanda ainihin suke gudana fihi ma aynani tajriyan wato kukula yanzu mun ambaci wato wannan aljanna wa liman khafa maqama rabbihi jannatan to yanzu ku kula da ainihin ni'imomin da ake jerowa bayan wannan jerin za a ce wa min dunihima jannatan kuma su ma sai ambaci ni'imomin su to zaka ga cewa wannan jannatanin farko adon da yake cikin aljannan da abubuwan morewa sun fina wancan wa min dunihima shi sanya malamai suke sabani wasu suke cewa wannan ibnu juzai yake cewa wannan aljanna ta farko ta almuqarrabun ce ita kuma waccan ta biyu ta ashabul yamin tunda in muka zamu shiga insha Allah suratul waqi'a za ga da aka faro su almuqarrabun wasabiquna asabiquna ulaika almuqarrabun fi jannatin na'im za ga yadda ake tarkwade aljanna su ake bayanin abubuwa na mamaki to bayan an gama na zo ashabul yamin ma ashabul yamin to sai kaje cewa lalle ba su kai wa'ancan ba kenan wa fi dhalika falyatanafasul mutanafisun yi kokari ka zage dantse ka ga cewa insha Allah ka daga cikin yan kan gaba gaba Allah ka saka mu a cikin su to nan Allah sai ki tafi ma aina da tajriyan a cikin su akwai wasu idanuwa guda biyu na ruwa da suke gudana wannan idanuwan ruwa guda biyu suna cikin waɗancan koramu da Allah ya ambata a cikin suratul qital ko da kisa ce suratul muhammad a cikin suratul muhammad mathalul jannati allati u'idal muttaqun fiha anharun min ma'in ghairi asinin wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'amu wa anharun min khamrin ladhatin lisharibin wa anharun min asalin musaffa wa lahum fiha min kulli thamarat wa maghfiratun min rabbihim kaga anan an ambaci koramu guda hudu korama ta ruwa ta nono ta giya ta zuma to nan da aka ce fihi ma aina li tajriyani a cikin wannan aljannati akwai idanuwan ruwa biyu da suke gudana wa'ancan ne biyu daga cikin wa'ancan ne koko wasu ne na daban wasu malamai suka ce idanuwan ruwan aljanna Allah shi ne kadai ya san adadinsu ba iya wa'ancan hudun bane saboda za mu ga a wasu ayoyi an ambaci wa'ansu idanuwan ruwan banda wancan misali a cikin suratul rahman a cikin suratul insan Allah subhanahu wataala yana cewa innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura aynan yashrabu biha ibadullah yufajjiruna tafjira sannan a can ciki kuma in ka tafi aka ce wa yusqawna fiha ka'san kana mizajuha zanjabila aynan fiha tusamma salsabila kaga a cikin wannan sura an ambaci idanuwan ruwa mabambanta sannan a cikin suratul mutaffifin ko suratul tatafifi bidaye kun fi sanin mutaffifin ko shi kuma gwani Musa ya fi sanin suratul tatafifi to saboda haka Allah subhanahu wataala yake cewa yusqawna min rahiqin mahtum khitamuhu misk وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون الله سبحانه وتعالى كتا يسقون wata ayar mu koma sifar insan Allah yake ta innal abrara wato nagartattun bayi yasharabuna min ka'sin kana mizajuha kafura za a ba su wasu kofuna na giya wanda mahadin su shine kafur ba fa kafur irin yan kulakulan nan ba su maganin kwari ba ba su ba wannan na aljanna ne Allah shi sanyin da yake Allah yake cewa kana mizaju kafura aynan yashrab aminene aynan fiya tusamma salsabila a wannan aynan yashrab hal muqarrabun
ya ibadallah
ibadallah yufajjiruna alam aynan yashrab ibadallah yufajjiruna tafjira kaga aka ce aynan yashrab biha ibadallah wani idan ruwa ne ma'ana wancan da aka fada ka'san kana mizajuha kafura aynan yashrab biha ibadallah wani idan ruwa ne kaga shi ma kulkula yake ko mizajuha kafura wanda yake an hada shi da kafura to can wancan aya aka ce wa yusqawna fiha ka'san kana mizajuha zanjabila aynan fiha tusamma salsabila ana shayar da su ka'san wata gidauniya ta giya mizajuha zanjabila abinda aka gauraya shine citta mai yatsu ba irin wannan bai radadi da yaji ba ta aljanna ce wanda Allah shi ya santa anan Allah yana magana da larabawa da irin abubuwan da yake burge su abinda suke hada kayan kanshi da shi suna jin dadi kai ko yanzu aka samu dan juice da ya citta ai da dadi ko ai kaga ko yanzu ma ana abubuwa da dadi da ita to Allah yake cewa wato ainihin mizajuha zanjabila ainan fiha tusamma salsabila wani idan ruwa ne a ciki da ake kira salsabil to kaga wannan an ambaci idanuwar ruwa daban to waccan aya ita ma aka ce khitamuhu ake cewa yusqawna min rahiqin makhtum khitamuhu misk wa fi dhalika falyatanafasul mutanafisun wa mizajuhu min tasnim ainan to kaga shi ma wani idan ruwan ne daban to kaga yanzu wannan sura ta ambaci biyu wancan ta ambaci daya ga hudu can da Allah ya jero a cikin suratul kitab to sannan ga wasu ayinani nan sannan kuma ga bauga wasu ayinani to kaga akalla yanzu an jera wajen nawa ga hudu ga uku bakwai ga hudu sha daya to Allah shi ya san adadin su Allah ya datar da mu to saboda haka yake cewa fihi ma aynani tajriyan a cikin wannan aljanna akwai idanuwan ruwa guda biyu da suke gudana kaga cewa suke gudana kinan suna kaiwa ko ina da ake so su kai to sai yake cewa fa bi ayi ala'i rabbikuma tukadziban da wanne ne daga cikin manyan manyan ni'imomin ubangijinku kuke karyatawa sai ce fihi ma min kulli fakihatin zawjan a cikin aljanna akwai min kulli fakihatin duk wani dangogin kayan marmari zawjan wanda suke dangogi biyu to me ake nufi dangogi biyu ana nufin misali idan lemo ne a ce kaloli biyu in goba ce a ce kaloli biyu idan mangoro ne haka in kowanne ɗayan bishiya ne haka ko ko a'a ana nufin yanayi na ci halin su na farra ko danyu da kuma halin su na busassu malamai suka ce na biyun shi ake nufi ma'ana fihi ma min kulli fakihatin a cikin aljanna akwai dukkan wani kayan marmari zawjan wanda yake dangi biyu anan zawjan zai iya daukan ma'ana biyu ko dai ƴaƴan bishiyoyin mu na duniya kun san kala biyu ne akwai wanda muke ce suna danyu akwai wanda muke ce suna busassu haka ne wanda ake ci danyi wala Allah idan ya bushe ba zai sarrafu ba yanzu kawo maka busasshiyar goba ta kame ta bushe a ce ka ci kaga hada ka da yake ba za ta ciwu ba ko a kawo busasshen lemo ya bushe ya kame kaga shi ma ba zai ciwu ba busasshiyar ayaba ita ma a ce ta kame ta bushe ka ci kaga da wahala haka ne to kuma goriba lokacin da bata bushe ba a kawo ma danyar a ce ka dunga gatsa kaga ita ma ba za ta sarrafu ba a lokacin da ta bushe ne zaka ji ainihin ana ci to kenan ko dai ana nufin su ƴaƴan bishiyar aljanna sun saba da irin namu zaka iya cin su a bushe kuma kace suna danyo yanzu idan karas ya bushe kayo sai a baka a ce ka ci ba zai ci ba abinda aka san karas kana ci garas garas da shi haka ne ko to sai a ce a karas na aljanna akwai busasshe akwai kuma danye kuma kowanne ka ci dadin sa daban ko kuma a ce a'a nau'in kayan marmarin aljanna kala biyu ne akwai wanda suke busassu sannan akwai kuma wanda suke ainihin danyo kowanne zai iya kasancewa ko dai mu ce kowanne nau'i akwai danyen sa da busasshen sa ko kuma akwai nau'uka wanda su busassu ne wasu nau'uka su kuma ainihin danyo ne anan domin a hada ma dan adam dangi na jin dadi dan adam al'adarsa baya bukatar abu kullun 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 komai dadin sa duk abinda zaka ci komai dadin sa yau shi zaka ci gobe jibi sai ka ji ainihin yake shi ka ai aljanna kanta da Allah zai ban mu da halayen mu a cikin ta wallahi sai wani ya ce mu fa Allah aljannan nan fa gaskiya dai ku duba nu Isra'il mana Allah yayi musu baiwa ta almanna wa salwa su zo su ci nama mafi dadi nama mafi tsada sannan su zo su sha darba ko a ce ainihin kamar zuba abin da yanzu da kudinka a ce ka dinga cin naman salwa fakara mutum nawa ne zai ci naman fakara a yanzu ka ci yau ka ci gobe ka ƙara ci ka ƙara ci ai dan canjin ka sai ya ƙare in ba mai yawa ba ne ka gani to amma su yau da kullum to amma saboda in daɗi yau mutum yau sai ce Allah kashe ni kawai sai suka ce lan nasbiru ala ta'amin wahid haba abinci kullum sai ne a ci nama a sha zuba mu gaskiya wannan abu ba za mu yi hakuri ba ka ji iyawa lan nasbira wallahi ba za mu taɓa labunta ba kai innal insana la yatgha an ra'ahu sagir to kaga saboda abin yana ta maimaituwa yanzu zaka iya ganin wani mai kuɗi gidan nan nasa san barka kai kana ganin ko aljanna aka baka wannan in dai baka ce fa dai ayya isa to amma sai kaga cewa an zo ana bare can ana sassare can ana kankare can ma'ana ya zama tsohon yayi sai kaga wayansu kujeru na alfarma kai da zaka same su kakanka ta yanke saka amma sai ka tabbatar da su su zama tsohon yayi kaga wani kafet kaman yanzu a kawo shi tsohon yayi ne ana fita da shi haka ne ko ba haka bane to dan adam kenan saboda duk abin da ya saba yau da kullun zai ji yake shi shi to amma Allah subhanahu wata'ala aljanna sai ki ta la yabghuna anha hiwala ba sa neman canji Allah ya cire wannan dabi'ar ta sai an canza sai an samu canji sai ka ga mutun da rangade diyan mota ta ji da fada amma wai sai ka ga wata zama tsofan yayi an ade ta an siyo wata ta daina burge shi to haka Allah ya dan adam shi ya sanya Allah bai bar mana yanayi dai ba yanzu muna cikin yanayi na sanyi sanyi wani ya fi son yanayin sanyi sanyin da an tafi addu'a kuma zai ya ishe shi to Allah ya kawo lokacin damana Allah ya kawo lokacin rani lokacin sanyi lokacin kaza domin a dinga sabuntawa wanda shine abin dan adam yake so to saboda haka anan sai Allah subhanahu wataala yake cewa fihima min kulli fakiyatin zawjan a cikin su akwai dukkan kayan marmari wanda yake dangogi biyu fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukaththiban da wanne ne daga cikin manyan manyan imomin ubangijin ku kuke karyatawa anan a cikin tafsiri yace wa liman khafa maqama rabbih yace qiyamahu bayna yadayhi wato wanda yaji tsoron tsayuwarsa gaba ga Allah subhanahu wataala lil hisabi domin hisabi fataraka ma'asiyatahu sai ya bar saban Allah to duk wanda yayi wannan jannatan yana da aljannati guda biyu mai tafsiri ta ai ne majmu'i man khafa maqama rabbih ala sabili tawzi' ma'ana wannan aljannar biyu za a bada ga taron wanda suka ji tsoron Allah ta fuskan ararraba musu kuna gane maganar sa fa ihdal jannataini lil khaifil insi daya aljannan wanda suka ji tsoron Allah a cikin abin da mutane sannan haka ne ko wal ukhra lil khaifil jinni daya kuma ta wanda suka ji tsoron Allah daga cikin wato ainifin aljannu fa kullu khaifin laysa lahu illa jannatun wahida duk wani mai tsoron Allah ba shi da aljanna sai guda daya wannan mai tafsiri yake koro wannan ra'ayin a bisa wannan yana nufin tayyudi aka ce wa liman khafa maqama rabbihi jannatan wanda suka ji tsoron Allah to akwai wasu aljannatai na musamman da za a zo da su a rarraba musu ko aljanu ga daya a rarraba kari akan wacce kuke da ita sannan kuma ɗan adam ga wata a rarraba kari akan wanda kuke da ita wannan shine abin da ya fada sai yake cewa wakila a wata fada wanda kuma ita ce raziha likulli fardin min afradil khaifin jannatan ga kowanne daya daga cikin wanda suke masu jin tsoron Allah za a bashi aljanna guda biyu abin da zai nuna mana wannan hadisi yana cewa talakkan ɗan aljanna wanda daga shi ba ƙasa to shine aljannar sa ta kai duniyar nan rubi kaza in ban manta ba rubi 10 ko abin da ya kama da haka to akaramaka Allah ko ce akai aljanna ka kamar iya garin dutse mai kamanta ba abin da kamanta a ce lafiya kalau duk fadin garin nan a ce gidanka ne da gonakinka lambunanka wuraren shakatawarka wai kai gare ka kaje ka samu dan 50 by 50 ba abokai zaka tuna mawa ba ku zo gare da su 50 by 50 don haka to ballan sana a ce wani abu da ya faka sai kaga ba karamin al'amari bane to saboda haka Allah subhanahu wataala dai ya ambata cewa suna da wannan aljannatai guda biyu fa bi ayi ala'i rabbikuma tukazziban da wanne ne daga cikin ni'imomin ubangijin ku kuke karyatawa yace a bihadhihi ni'ima shin wannan ni'ima ce kuke karyatawa ayyul jannatayn shine wannan aljannatai guda biyu an bi gairiha minan ni'ami ko ku waɗansu ni'imomin ne wanda ba wannan ba kuke karyatawa allati la tusa wa ba za a iya lissafawa ba sai ce zawata yace tasniyatu zawat wannan zawata tasniya ne na zawat wato ainihin zat shine asalin mufradin alal asli sai ce wala muhayaun wato lamul kalima yaun ya ini idan ka mai da ita asalinta sai ce afnan shine agsanun jam'u fanan yace ka fanan wato in aka ce alfanan ala wazni afran kenan aljanna ma'abuciyar rassan bishiyoyi fa bi ayi ala rabbikuma tukaddiban da wanne ne daga cikin ni'imomin ubangijin ku kuke karyatawa yace abi wasfil jannatin lati shin kuna karyata wannan sifa ta aljanna wacce ja'alahu min amsalihi Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo kwatankwacin misalan wato ni'imominta a duniya shine mata atabiruna bihi wanda za ku dauki izina ta hanyar sa an bi gairihi ko da wani wannan ma'ana yana nufin a duniya Allah ya kawo abubuwa na jin dadi abubuwa na walwala wanda za su ainihin nuna mana abin da Allah yake faɗa gaskiya ne to sai yake cewa fihi ma aynani tajriyan a cikin wannan aljannatai akwai idanuwan ruwa biyu da suke gudana kila a wata fada aka ce idahuma tasnim dai daga cikin biyu shine at-tasnim wanda ake cewa wato ainihin wa mizajuhu min tasnim an gane ko wal ukhra as-salsabil dai da kuma shine salsabil aina fiha tusamma salsabila to wannan ne duka ijtihadi ne wakila a wata fada aka ce ihdahuma mimma in ghairi asin wato daya ruwa ne wanda ainihin baya jirkita baya canzawa wal ukhra daya kuma min khamrin ladhatin li sharibin nagiyar da take da dadi ga masu sha wakila a wata fada aka ce liman kanat aynahu fi dunya tajriyani min makhafati llahi azza wa jalla wannan aljannatan sun kasance ga wanda idanuwansu suke kwararar da hawaye a duniya saboda jin tsoron Allah mabawai madaukaki fatajriyani to sai wannan koramu su ci gaba da gudana gare shi fi kulli makanin sha'a a duk inda ya ga dama sha'a sahibuha ma'abucin aljanna ya ga dama wa in ala makanuhu koda kuma gidansa ya zama kololuwa yake to sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce
fihima min kulli fajir
to fihima min to fa bi ayi ala rabbikuma tukadiban da wanne ne daga cikin manya-manyan ni'imomin Ubangiji ko kuke karyatawa abitilkan ni'am cin da wannan ni'imomin ne allati zakaraha ai mun to fima min kulli fakiyatin zawjan shine wato fima min kulli fakiyatin fid dunya wato ɗan aljanna suna da dukkan kayan marmari irin na duniya aw kullu ma yutafakkahu bihi ko kuma duk abin da ake ma marmari da shi ba wai sai bishiyoyi ba zawjan shine nau'ani za a ba su kala biyu rababun wa yabis wanda yake danye da busasshe sai ce wal murru minhuma fid dunya duk wani dan bishiya mai daci a rayuwar duniya kal hanzan kaman gunan shanu hulwan to a cikin aljanna mai dadi ce fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban da wanne ne daga cikin manya-manyan imomin Ubangijin ku kuke karyatawa abitilkan ni'am shin kuna karyata wannan ni'imomi ne allati dakharaha lakum wanda Allah ya tanada muku an bi ghairiha ko da waninta sai Allah subhanahu wataala ya ce
muttaqina ala furushin batainuha min istabraq وجن الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان
الله سبحانه وتعالى يتي متكئين حال كسنتي والسسنة كشنجد فيها وتعين في السنة كشنجد أتك على فرشن akan waɗansu shimfiɗu na aljanna bata'inuha min istabrak abinda yake cikin su alharini ne mai kauri wajen aljannatayn dan kuma ya'yan bishiyoyin cikin aljannatan nan makusata ne fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban da wanne ne daga cikin manya-manyan ni'imomin Ubangijin ku kuke karyatawa anan Allah subhanahu wataala ya ambaci kayan ci na marmari na aljanna to kuma anan sai ake ambato mana yanayin yan aljanna Allah sai yake cewa muttaqina fiha alal araik afwan ala furushin muttaqina ala furushin muttaqina ala furushin suna kishingide akan waɗansu shimfiɗu kishingida me take nunawa hutu ko wahala
hutu
muttaqina fiha wato ainifin suna kishingide a ciki akan wato a cikin aljanna ala furushin akan shimfiɗu wasu malaman tafsir suke cewa kal muluk al asirra kai ka ce masu mulki akan gadan mulki ma'ana kowane dan aljanna bai ji da fada ne na musamman ne saboda ka suna kishingide ala furushin akan waɗansu shimfiɗu ibn al-usaymin rahimahullahu ta'ala yace anan idan muka duba an ambaci yan aljanna aka ambaci abubuwa na ni'imomi sai aka ce ga sunan a kishingide wanda yake kishingide yana nuna na su kwanciyar hankali ni'ima ta kai ta kawo in mutum ba a cikin nutsuwa yake ba sai dai ka same shi yayi fakare ko ka same shi yayi tsugune ko ka same shi yana ta lissafin dokin rano shi kadai amma idan ka ga mutum a gincire yana dan kada kafa to lissafi ya ba matsala insha Allah to shi yasa Allah sai ya ambace su da cewa suna kishingide a wata ayar Allah yake ta ala sururin mutaqabilin suna kan gadaje suna fuskantar juna wala suna tattaunawa al'adan larabawa zama na lumana da fahimtar juna kana kallo na ina kallonka amma zama wanda yake ba na fahimtar juna ba to shine wannan ya ba wannan kiyaya wannan ya ba wannan kiyaya to amma idan ana fuskantar juna ma'ana komai su mulkalau ana zama na lumana kenan to Allah subhanahu wataala yake cewa suna nan wato sun gintira sun yi kishingide ala furushin akan wa'isu shimfiɗu na alfarma bata'inuha min istabrak. Bata'in yana daukar ma'ana biyu, ko dai ana nufin karkashin wannan shimfidin, yanzu kaman kafet din nan a ce karkashin ta, ko ku bata'inuha ana nufin kaman irin wato abinda ake jingina ne wanda a cikinsa za a sa wani abu, ana kaman fulo. Kaga fulo akwai abubuwa da ake sakawa a cikinsa, ko to zaka ce bata'inuha min istabarak, karkashin wannan shimfiɗi ko kuma cikinsu alharini ne mai kauri. A nan an ambaci ciki, to me zatanka da ainihin kuma sama? Malamai suka ce a nan ana at-tanbihu bil adana ala al-a'la, an nuna maka abin na ƙasa don a nuna maka matsayin abu na sama. In baka gane ba, yanzu fulo za ka samu wani ma tsummokara ne, tsummokara ne aka cusa aka cusa, sai a nemi wani yadi mai kyau sai a ɗinki, in ka gan shi fes-fes, amma kada a buɗe cikin, saboda cikin ba abin da ido ke so ya gani ba. To sai aka ce abin cikin ma ya zamo alhari ne mai tsada na ƙololuwa, to mai zatanka abin da aka rufe ɗin kuma? Wannan la tas'al an husnihi, kan ma ka tambayi kyawunsa? Ina fata an gane. Ko kuma a ce ƙarƙashin kafet ɗin ma alhari ne mai tsada, to me ya zatanka akan inda za ka taka ɗin? Min babi aula. To Allah sai ce wa janal jannatayn da, kuma ‘ya’yan marmari ko kayan marmari ‘ya’yan bishiya na wannan aljannan da makusata ne ga ɗan aljanna. Allahu akbar. Ibn Usaymin da ya zo wannan gabar sai ce yanzu idan muka duba an ce ‘yan aljanna suna kishingiɗe, to kila za su buƙaci wata bishiya su ci ‘ya’yanta, sai sun tashi kenan? A’a, ku sa ce wa janal jannatayn da, ‘ya’yan bishiyoyin kusa suke. Shi yasa malaman tafsiri suka ce yatanawaluhu alqa'imu walqa'idu walmuttaji, wanda yake tsaye ya kama ya tsinko, wanda yake zaune ya tsinka na kwance ma ya tsinka. Malaman tafsiri suka ce a nan su bishiyoyin Allah sai ya ba su wani ihsasi da ka kalle su kawai kana ɗan sha'awa kawai sai ga ya faɗo gabanka. Allahu akbar. Wato wannan yana nuna maka aljanna kawai sai dai ka sallama ka yadda mai Allah ya faɗa. Yanzu akwai abubuwan mamaki da suke kasancewa a duniya wanda za ka yi ta mamaki. Misali, za ga akwai ƙofofi na zamani, in ka tafi wasu supermarket ko wasu hotel-hotel, kana kusan iso sai ƙofar ta buɗe, ba taɓawa kai ba, kawai sai ka ta buɗe. Kana wucewa sai ta dawo ta rufe, kaga sai ke ta mamaki. Wannan dabara, wannan saddabaru ya aka yi haka. To kaga ai sai da ta ganka sannan ta buɗe. Ko haka kai za ta buɗe, ko akuya ta taho za ta buɗe, ba wai sai kai ba. Ba wai kai ɗan adam ne ta mutunta ba, a'a kawai mai tahowa ko jaki ne. An gane ko? Sannan akwai kujeru da ake yi a ƙasashen Turai na marasa lafiya. Na ga irin kujeran. Wani ɗan five ne haka a gaban mutum. Akwai wanda yake samun paralysis, wanda ai nufin bai iya ma motsawa ta babu, wato yana kan kujeran. In yana so ta ɗan karya ba sai ɗan busa, sai ta ɗan karya da shi baya. In karyawa ba ta yi yawa, yana so ta ɗan ɗago da ya busa sai ta ɗan dawo. To kaga wannan za ka yi ta mamaki ake wannan sadabaru. To amma dai sai da ya busa ko? Sai da ya busa sannan. To aljanna ba abin da za ka yi. Kawai kana jin sha'awa sai ganshi ya faru. Akwai cinyewa ko ba cinyewa? Ta ƙarshe aka rabu kanna. Saboda haka Allah ya ce wa janal jannatayn da, kayan marmarin aljannan makusata ne ga su nan dab, duk inda kake so ainihin ga su nan. Sai ce fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, da wanne ne daga cikin manya-manyan ni'imomin Ubangijinku kuke ƙaryatawa? Yace muttaki'ina, yace halun aminuhu mahdhufun ay yatana'amuna, ma'ana yatana'amuna halata kaunihim muttaki'ina, suna ni'imantuwa suna jin daɗi halin kasancewa suna kishingide. Ala furshin, akan wa'izu shimfiɗu na musamman, wanda bata'inu min istabrak, karkashin su ko kuma cikin su daga alharini ne shi da ce magalufa min addibaj abinda yake kauri daga alharini wa khashina kuma ya zama ainihin mai dan kaushi kaushi sai ce wadhahir min as-sundus sannan kuma wajen ya zama ainihin daga cikin wato daga suluki wajen aljannataini yace thamaruha su kuma ƴaƴan bishiyoyin aljanna danin makusata ne yace qaribun makusata yanaluhu alqa'imu walqa'idu walmuttaji da wanda yake tsaye da wanda yake zaune da wanda yake kishinkide kowa sai iya ainihin kamowa sai ce fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadiban da wanne ne daga cikin manyan manyan ni'imomin ubangijin ku kuke ƙaryatawa abi qudratihi ana atafil aghsan shin kuna ƙaryata kudura Allah abi sai da zai karkato da wannan rassa wata qaribi timar a kusato da wannan ƴaƴan bishiyoyi da wannan kuke ƙaryatawa an bi gairiha ko da wani wannan an nuna mun lokaci za mu tsaya anan abinda muka yi daidai muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ba mu lada abinda mu kuskure muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala gafarta mana kuskuren ya gane da mu daidai din amin amin tambayar mu ta farko yace mallam ina so kai mun nasiha sannan kai ba wasu daga cikin dalibai daliban wannan majalisi nasiha da yawa suna zaune yanzu haka duk lokacin da ake so a kulla abin sharri a wajajen aikin su su ake nema kuma nan a tunatar da mu a aqidar tsoron Allah a koda yaushe to yayi bayani ta akwai wasu wanda kila ko yana da tabbas ko yana zargi cewa duk wani sharri wai in za a kulla da su ake kullawa to in har akwai irin wayannan ina yi musu nasiha su ji tsoron Allah kada ka yadda a hada kai da wani a hada kada ka yadda a hada kai da kai a cuci wani kada ka yadda a hada kai da wani ayi almundana ko a saci kuɗi ko ai wani abu na rashin gaskiya ka ji tsoron Allah domin duk inda kake Allah yana ganin ka ba abin da yake da wahala ranar alkiyama irin haƙƙin dan adam wallahi shi yasa na shafa da wato dan adam kai masa sheda alheri kuma ba na kirki bane a bisa kuskure yafi ma sauki a wajen Allah akan kai masa mummunar sheda kuma shi mutumin kirki abu ne mai nauyi saboda ka yi kokari ka zamo cewa baka cuci wani ba manzo alaihi salatu wassalam ya ce al muslimu man salima al muslimuna min lisanihi wa yadihi musulmi na kirki ka sakun ne kaji ko kana ciki shine man salima al muslimuna wanda musulmi suka kukuta min lisanihi daga harshen sa ba zai zage su ba ba zai musu sharri ba ba zai musu kake ba ba zai yi musu cin mutunci ba wayadihi kuma su fukuta daga hannunsa ba zai dake su ba ba zai rubuta da hannunsa ko wani tasarrufi ne da za a cutar da su ba saboda haka mu yi kokari mu zama a cikin wayannan wannan bayan yayi addu'a yace mallam tambaya ta ita ce ni na kasance ina da abokai mu biyar muka taso har girma mu biyar muka taso har girman mu kusan shekara 15 muna tare muna abota sai wata ran a cikin mu biyar din sai wani yazo ya same mu yace shi fa wani ya nuna masa wata dabi'a wai alamu na ƴan luwaɗi masu neman maza kawai muka haɗu muka tattauna muka daina kula shi amma ni raina baya min daɗi ina tsoron in na koma muna mu'amaloli ni ma za a ce ina yin luwaɗi to zargi ne wannan ba ni da tabbas kawai abokin namu ne ya faɗa mana yanzu malam ya zan yi muyi ya zan yi muyi bincike ko kuma ya za a yi rantsuwai ta mana cewa wallahi ya nuna masa wata ɗabi'a ta yalwadi to sai kuma tambaya ta biyu ce malam ina kasuwanci amma abinda nake sayarwa mutanen kirki suna amfani da shi kuma mutanen banza ma suna amfani da shi yanzu zan daina sayarwa ko kuwa na ci gaba da sayarwa duk wanda yayi amfani da shi ta hanyar da bata dace ba shi ya sani ko ko ya zai to na farko tambayar sa ta farko manzo sallallahu alaihi wa sallama ya dora mu akan wani tsari kikkiawa yace unsur akhaka zaliman aw mazluma ka taimaki dan uwanka dan uwanka musulmi dan uwanka na jini dan uwanka dai ka tambaye shi ko shi yayi zalunci ko shi aka zalunta sabai suka ce mai aikin Allah mun san yadda zamu taimaki dan uwanmu idan an zalunce shi to amma in yayi zalunci ya za a iya taimaka masa sai ce ku hana shi zalunci nan zalunci ne bi ma'ana walwasi ko yayi zalunci kansa ko yayi zalunci wasu to yanzu shi wannan abokin naku da kuka yi wajen shekara 15 kamar yanda kan futo zargin nan dai ko ya zama gaskiya ko ya zama ƙarya in har irin wannan labarin ya zo muku to sai ku kira shi ku zauna da shi wane kai abokin mu ne aminin mu kaza kaza ga wa'ansu maganganu da suke yawo na zargi a kanka tsakaninka da Allah mai gaskiya wannan abu tayu ya fada maku gaskiya tayu ya ki fada to in ma bai fada ba kuma to gaskiya ka kare mutunci ka kare mana mutunci idan wannan zargin ya ci gaba da yaduwa gaskiya mu zamu canza aboki amma muna maka nasiha ka ji tsoron Allah wannan mu'amala haramun ne don a musulunci wanda aka kama yana irin wannan hukuncin sa in an kai shi alƙali yanke masa hukuncin kisa kuma ba sharadi sai ya taba aure ko bai taba aure ba eh wannan shine dokar musulunci ga wanda suke masu neman maza ko ya taba aure ko bai taba ba aka kama shi to hukuncin kotu akan sa shine ya zama aidin an kashe shi Allah ya kiyaye saboda haka sai ku taimaki rayuwar sa ku gane ya ku ƴaƴan mu samari idan kun samu aboki ku ko wani dan uwa akan kuskure ba kyale shi za a yi ba a dawo da shi akan daidai akwai lokacin da wani abu ya faru ba zan iya tura menene ba ko Abdullahi bin Himar ne lokacin da aka kawo shi ya sha giya sabai suke ta tece ku ce akan sa manzo Allah sai ce kada ku taimaki shedan akan dan uwanku ma'ana idan shedan ya zama mu wani abokin ku kafa ku yi kokari ku dawo da shi akan layi in kun yi nasiha bai ji ba to ku samu wani malami da kuke ga lalle zai ji nasihar sa ku faɗa masa cewa malam wane gaskiya wani abokin mu yana abubuwan da muna da tabbas yana yi mara saki mun yi masa nasiha mun yi masa nasiha bai bari ba malaki da kai zaka yi masa nasiha to kaga idan ka faɗa mai masallaci sai zo sai masa nasiha kuma insha Allah sai ya karba gaba tambayar ka ta biyu abin da ya shafi sana'a abinda ake sana'an nan ɗayan biyu ko dai abu ne wanda mafi yawa abu ne ake na fajirci da shi duk da cikin za a dan samu wani abu na daidai yanzu misali kaman taba wiwi akwai wanda suke cewa wai ana yin ko mata na yin kunshi da ita ko a hada a cikin lalle wani abu dai yawa wai man gashi to amma wannan ai ba shine sanannen abu ba sanannen abu wiwi wani kayan maye ne haramtacce to yanzu ba za ka zo ka fake da cewa ai ana yin man gashi za ka sayar ba a'a sunanka mai sai da kayan maye sunanka mai haramtacce sana'a to amma akwai abin da zaka ce wato harshen damo kaifin muka gefe da gefe yanzu wayar hannu ana bin Allah da ko ba a bin Allah ana bin Allah asa qur'ani a ciki a buda a karanta asa wa'in su abubuwa na addini wa azuzzuka darusa sannan kuma ana saban Allah da ita kaga ba zaka ce ba zaka sai da wayar hannu ba saboda ana saban Allah da ita wukannan mahota suna amfani da ita amma kuma wasu ƴan ta'adda suna amfani da ita to ba zaka ce da ka daina saida wukake ba saboda ƴan ta'adda suna amfani da ita a matsayin ka na mai sana'a sayar da wuka amma abinda malamai suka ce idan kaga mai alamar ta'addanci kaka saida masa ka ganshi yazo idanuwan nan sun yi dadir yana wani taga taga da Allah kana saida wuka sai ka ce a'a sai ka ce baka saida wuka saboda karshe ta'addanci bai zai yi da ita amma kaga mutum kamar mai masallaci fes in sai ka ce in banda wannan ma akwai wasu sai a nuna maka in ka zabi wannan ba sai maka ba ga wasu saboda kaga salihin mutum kamil ne insha Allah amma koda abu halattacce ne kai tsaye to kuma sai wasu ke wani sana'a yanzu kamar dawa ai akwai masu giya sana'a ka sai da dawa to sai kaga alaman wannan da zasu zo zasu sai bahuna su kai gidan giya to kaka sai da musu saboda in ka sayar musu zasu je su yi sabon Allah da wannan wannan dai shine ka'idar tambaya ta kusan ƙarshe wannan yake cewa yace malam wai shi wai shin kafin sallar tirawi ana yin wata nafila raka'a biyu saboda a wasu masallatan ana idar da isha sai su tashi sai raka'a biyu sannan kuma sai a fara tirawi shin malam wannan ya inganta eh ya inganta akwai as-sunanur rawatib wanda musulunci ya zo da su raka'a hudu kafin azhar biyu bayanta a wata riwaya hudu kafin azhar hudu bayanta sannan biyu bayan magriba biyu bayan isha kaga su ne wannan biyu sannan biyu kafin salat asuba shine raka'atul fajr ina fata an gane to wannan bari mu batta saboda akwai wata yarinya daliba ta rubuto tambayar ta daliba ce wacce take karatu a university kuma wannan daliba ina kyautata mata zatan yarinya ce ta kirki mai addini ina mata addu'a Allah ya mata albarka kuma Allah ya ƙara tsare ta takaddar da ta rubuto rubutun ya kai kusan shafi hudu to ba za mu karanta shi ba anan saboda yawansa kuma ko ba shi da yawa saboda ta yi nassi akan sunan wani malami daga cikin malaman makarantar shi yasa ba za mu karanta ba ta yi korafi mai yawa wanda korafinta dole a duba shi abin dubawa ne gaskiyar lamari muna fama da fajiran laktarori mutanen banza marasa mutunci masu cin amanar da aka ba su ta ƴaƴan mutane marasa mutunci wanda ba za su so ƴaƴansu su lalace ba amma kuma suna kokarin lalata ƴaƴansu to alhamdulillahi kamar yanda mu tsari yake duk takada ta shafi irin wannan tun rayuwar sarki mai martaba da sanusi Allah ya kansa da gafara da rahama haka nan ma yanzu lokacin mai martaba sarki Muhammad Hamim duk wata takarda da ta shafi wannan ta wani korafi da ya shafi ko cikin gari to ba ma karantawa a nan muna bai wa hakimin cikin gari turaki tun a wancan lokacin sarki martaba Allah ya kansa muna tara masa irin wannan takardun idan abinda idan ya karanta zai iya warwarewa ne shi da kansa ba ma sai ya kai mai martaba ba in abinda kuma sai ya dangana da mai martaba ne to sai ya dangana da mai martaba to yanzu ita ma wannan takaddar za mu miƙa ta a hannun mai girma hakimi turaki in abinda zai iya ne ba ma sai mai martaba ya sa baki bai je yayi a matsayin sa na hakimi in abinda sai ya san mai martaba ne to ya samu mai martaba mu dai mun sauke nauyi abinda zan karasa da shi anan shine na farko dan Allah ina kira duk wata jami'a university musamman ta gwamnatin tarayya don Allah a dunga samar da ofisoshi na wa'ansu mutane dattawa masu mutunci ya zama wannan ofishin kai korafe korafen dalibai ne kada an nada wasu a wannan wurin sai wanda aka san dattawa ne masu addini masu tsoron Allah masu kishin ƴaƴan bayin Allah a samar da irin waɗannan ofisoshi kuma ya zama kofar dalibai maza da mata a bude take duk wata daliba da wani lalatattan lektara fajiri yake so ya keta alfarmarta to ta je ta kai karasu a wajen waɗannan dattawa masu addini su kuma su kai magana inda ya dace kuma dauki matakin da ya dace akan irin waɗannan baragurbin wanda muke roƙon Allah ya karanta adadin irin waɗannan wallahi wannan abun bakin ciki ne da takeici lokacin da za a kawo kamalami a wajen dalibai ko makaranta ta primary ko secondary ko ta sama da wannan ana daukar ka uba uba na dalibai wanda zai tarbiyyantar da su ya kula da maslahar su ya kare mutuncin su amma sai ya zama in sun lalata tumara sa mutunci su kokarin su shine su bata tarbiyyar ƴaƴan mutane masu addini to wannan wallahi abin takeici ne wanda bai kamata a daga kafa ga irin wannan abubuwan ba saboda haka kamar yana fada ina kira gwamnati in dai da gaske ta yadda tana kishin ƴan ƙasa irin wannan ofisoshin in babu su a samar da su idan akwai su to a tabbatar nagartattun mutane aka sa ba bar gurbi ba wanda su ma za su zama irin wa'antan da za a kawo ƙara ya zama nagartattu ne wanda duk ɗalibin da ya kawo korafi za a kula da wannan korafi nasa abu na ƙarshe a wannan gaba ina nasiha ga mu iyaye wanda Allah ya ba mu amanar ƴaƴa cin amana ne ka dauki ƴarka ka wulla ta wani gari ba wani gadiyan nata ba a hannun wani mutum ka bayar da ita muharrami ba ba wa ba kane ba kanan uba ba wan uba ba dangin iya ba na baba ka dauki ƴarka ka wulla ta wani gari wai da sunan ta tafi neman ilimin da ba dole ba wallahi wasu abin da zai kanta ba amma na kirki bane da ta baro gida yarinya mai mutunci mai kame kai a samu bara gurbin kawaye marasa tarbiyya su bata mata rayuwa ko wasu samari marasa mutunci su bata mata rayuwa ko wasu laktarori fajirai marasa mutunci su bata mata rayuwa saboda ƴaƴan nan amana ne Allah ya bamu kuma wallahi sai ya tabbaye mu ko karatun addini baya halitta ka je ka wulla ƴarka wani gari baka san kwananta ba baka san tashinta ba baka san da wate abokantaka ba ya ina ta shiga ina ta fita kana nan ka bude baki wai kai ka tura ƴarka university ta zo ta yi ilimi ta yi karatu ta samu aiki ta kawo ma kuɗi wallahi wannan cin amana ne da Allah ya bamu cin amana ne kuma Allah zai tambaye mu na'am muna farin ciki ai mu mata su yi karatu na addini da na zamani muna fatan haka to amma yanzu akwai tsaro wanda lalle ne za a sa ido akan dukkan faritashin su dan na tabbatar irin wannan abun da yake faruwa idan ƴaƴa ne wanda suna tare da wanda za su kula da su wanda za su kula da rayuwarsu an danka su a hannun wasu duk lokacin da wannan abin ya faru za ta kawo ƙara ta kawo kuka a wajen wanda yake kula da ita ga abin da yake faruwa kuma zai dauki matakin da ya dace abu na ƙarshe lalle ne iyaye su dinga bude ƙirazansu ga ƴaƴansu tsananin wasu iyayen yakan sa ƴaƴa ba su iya baje ƙorafinsu a gabansu wani za ka samu lalatattan ɗan boko ne mara addini shi kawai te karatun boko kar ta kawo masa wani ƙorafi da ta zo ta fara wata ke karatu na kai ma'ana kan ma ta faɗi wani abu wanda zai ji cewa ba a kyauta mata a makarantarta ba wannan ba daidai ba ne daga dalilan da suke sa ma ƴaƴa suna kan garewa akwai fajir ko akwai jabberancin iyaye duk magidanci ko uwa wanda ba sa bude kirjinsu ga ƴaƴansu su faɗa musu damuwarsu to za su je su samu wasu a waje wanda suke karkatattu su faɗa musu damuwarsu sai amfani da wannan dama su durmiyar da su ya kamata aƙalla a ce ƴaƴa mata iyayensu mata za su bude musu ƙirazansu su sakan masa fuska duk damuwar ku ku fada wa mahaifiyar ku ya'ya maza kuma iyayen ku za su fada muku wato za su ba ku dama iyayen ku maza su sake muku fuska duk damuwar ku ku fada musu wasu ya'yan suna ji suna gani abin yana damun su amma wallahi ba za a saurare su ba ba amma ba su fuska da za su fada ba ka gani domin daga cikin abin da ita wannan yarinya ta rubuta tana ganin ita tana so ai mata aure shi ya halatta ta kai mahaifinta kara ai mata aure kaga fi sabilillah akwai hatsari a cikin wannan abu so lalle iyaye su san nauyin da Allah ya dora musu su san amanonin da Allah ya ba su su kula da wannan amanoni muna fata Allah ya kintsa tarbiyyar iyayen mu Allah ya kula da tarbiyyar su mazan su da matan su Allah ya kare su daga dukkan waɗansu shedanu kangararru Allah ya ba su kariya Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid